masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Maina kaina zan jagoranta. A yau zamu duba batun sace-sacen mutane da ababen nan ke ta afkawa kan dalibai yan makaranta. To madalla. A kwanan nan ne wasu yan bindiga dadi suka sace wasu dalibai a garin Kuriga dake jihar Kaduna. Daliban waɗanda yar kanana ne da shekarun su ya fara daga 7 zuwa 15. Aminu Jibrin Gwadabe Kuriga, wanda dan asalin garin ne, ya kuma yi wa wakilin mu Isalon Ikara karin bayani akan abin da ya faru.
Al'ummar garin Kuriga mun samu kanmu cikin dimuwa. Ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8:30 bayan daliban makarantar primary da secondary sun shiga azuzuwan su after assembly, sai ga su wayannan yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta kawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1. Da suka shiga kuma sun yayi mi yara yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200. Suka hada da malamin makaranta ta guda daya wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su.
Yanzu yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su?
Daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne, to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin. Sai dai da yake so masana daji ne ko sun bar da sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su.
Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar cikin garin ku daga muna cikin mowa da tashin hankali sakamakon yara 200 yaro dan shekara 7-8 zuwa shekara 15 primary da secondary a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je a ce an dauke shi an tafi da shi. Iyaye suna nan fa suna ta kuka, wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kaman abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan.
Tuni dai rundunar yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi yan bindigan har cikin daji. Inji mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Ya alala hakikanin gaskiya wannan muna al'amari ya faru a ita wannan makaranta. To amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu, kuma yanzu haka jami'an mu na yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kawo wanda suke kuma da civilian JTF wato yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ce to wayannan yara.
Wannan dai ba shine karan farko da yan bindiga ke sace dalibai a makarantun jihar Kaduna ba.
Tuni kuma satar daliban ya fara jin hankalin cibiyoyi da hukumomi irin na kasa da kasa. Kungiyar da ke rajin kare fararen hula yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice ta fidda sanarwa daga birnin Washington DC. Kuma wakilin kungiyar a nan Najeriya Saratu Joshua Pinder ta mana karin bayani.
Abin da ya jan hankalin mu zuwa wannan fitar da wannan sanarwa domin ya saba wa ayyukan da muke yi a Najeriya na kare farin hula wato protection of civilians kenan. Muna yana ɗaya daga cikin abubuwa da muke kokarin mu kare mu karfafa wato gwamnatin Najeriya mu taimake su ta wajen ƙara wato kula da ƙarfi ta wajen tsare wato kowace mahaluki wadda yake zaman Najeriya domin ya samu kanshi cikin tsaro da kuma kwanciyar hankali ya iya rayuwa bisa ga yanayin da rayuwa da kowa ya kamata ya yi cikin kwanciyar koshin hankali da kwanciyar hankali sa'annan kuma da walwala.
Civic ta kuma yi kira ga mahukunta a Najeriya.
Kungiya na Center for Civilian in Conflict kuma ta sake kira ga wato gwamnatin Najeriya da kuma jami'ai na tsaro su dauki mataki wanda zai ga cewa yaran nan wanda aka sace sun dawo cikin lafiya cikin koshin lafiya sa'annan kuma duk wayanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata bisa ga wato shirin na shirin ko dokoki masu kare yancin jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights. Yana kuma da amfani a dauki kowace irin mataki domin a kare irin wayannan abubuwa daga faruwa a nan gaba.
To ko to wace fuska masana tsaro ke kallon irin kiran da Civic ta yi wa mahukuntan Najeriya? Wing Commander Musa Isa Salman tsohon Hausa ne a rundunar sojojin Najeriya.
Shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙi ne wanda yake rataya a hannun wuyan gwamnatin Najeriya na kare wato citizens ɗinta farar hula. Wato kira ne wanda daman ba sai ma an yi shi ba, gwamnati ya kamata ta san da wannan, ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙƙin farar hula, musamman a wannan lokacin da ake magana na yara. Wannan ƙalubale ne gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran, kuma ta sake dage dantse wurin tabbatar da cewa an kare haƙƙin ko kuma an kare wa'annan farar hula a duk yanayin hargitsi ko kuma tashin hankali ko rashin zaman lafiya.
Ita ma kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da satar ɗaliban. Isa Sanusi shine shugaban kungiyar Amnesty a Najeriya.
Mun yi Allah wadai da sace waɗannan mutane da aka yi a Borno da kuma Kaduna. Sannan kuma muna ƙara yin Allah wadai da sakaci da muke gani yana faruwa, wanda yake sawa irin wannan abu yana aukuwa akai-akai. Wannan ba shine na ɗaya ba, ba shine na biyu ba, kuma ba shine na uku ba. Muna Allah wadai da irin wannan abubuwa, domin ba wata ƙasar da za a ce ƙasa ce ta kirki alhali mutane kullun suna cikin fargaba, kuma masu aikata laifi za su iya yin abin da suka ga dama su tsira. Don haka muke cewa gwamnati ta wannan fuska ta gaza, idan ma akwai dabaru da suke amfani da su domin shawo kan wannan matsala, to dabarun nasu ba su aiki. Don haka ya kamata su sake lale, sannan su mai da kare rayuka da dukiyar jama'a ya zama shi ne abu mafi mahimmanci da suka sa a gaba. Ba yadda za a yi a ce 'yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da 200, kuma yawancinsu yara da ƙanana da 'yan mata, wanda mun sani cewa irin wannan mutane in sun kama su suna cutar da su, suna lalata da su, suna cin zarafinsu. Saboda haka dole ne, haƙƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba, ba a ci musu mutunci ba, ba a ci zarafinsu ba, ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba, a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya ba tare da wani rauni ba ga iyalansu da iyayensu. Sannan iyayensu kuma ya kamata tun kafin a je a ceto yaran a riƙa ba su bayanai akai-akai akan ƙoƙarin da ake na ganin cewa an ceto da su, domin in ba haka ba abun ba zai yi aiki ba.
Kungiyar Civic a cewar Saratu Pindar a shirye take ta marawa Najeriya.
Ki kungiyar Center for Civilians in Conflict ta nuna cewa tana a shirye domin ta taimaki wato gwamnatin Najeriya da stakeholders nasu a yanayin yadda za a sake karfafa wato matakai na tsaro da kuma hanyoyi wa'anda farin hula za su samu tsaro, musamman ma yara a cikin wannan yanayi da muka tsinci kanmu. Ba farin hula ko yaro wanda ya cancanta ya fita da safe sa'annan kuma a ce rana ta faɗi bai dawo ba. Wannan ta bakin shi program director na Africa da MENA na Center for Civilian and Conflict, shi Bayani Bismiwa.
To yanzu ko menene abin yi? Har ila yau ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
To al'ummu a duk inda ake da makarantu, tunda dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma bada kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida, ya zama ana amfani da su ta yanda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu, hukumomi su samar da wani tsari wanda zai bada sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye, yanda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa.
Su sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.